sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17.25.49.60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numat FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da hantsi. Ranar yau Laraba 4 ga watan Disamba shekarar 2019. Ni Zahra Aminu Fage tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a jihar Gombe dake arewa maso gabashin Najeriya an samu rahoton bullowar udawa. Makiyaya waɗanda ke shiga gonakin manoma su barnata kayan amfanin gona. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na Sarfil Hashim Kumel. Har ila yau muna tafe da sharhin jaridun Kamaru. Sannan kuma sai sakonnin da ku bar mana akan na'urar tarho, amma duk kafin waɗannan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan majalisar tarayya suna zargin shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishige ta wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi zaben shekarar 2020 kasar London a madadinsa. Bugu da ƙari, yan majalisar Democrat sun zargi shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Republican da ya fito ɓaro-ɓaro da kuma yin babakin rai domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa Adam Schiff ya faɗa wa manema labarai a wani taron 'yan jarida cewa idan majalisun ƙasar Amurka ba su ja kunnen Trump akan neman wata ƙasa ta yi wa zaɓen Amurka shishigi ba, to an buɗe hanya kenan domin wasu kuma su aikata irin hakan. Rashin jituwa tsakanin shugabannin Amurka na wato shugaban Amurka Donald Trump da na shugaban wato Faransa kenan Emmanuel Macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO suke halartar wani taron koli a birnin London. A wata ganawa da yan jarida na tsawon mintoci 40, shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke cin karo da juna akan batutuwa da dama, ciki har da batun raba alhakin bada kudin tafiyar da kungiyar NATO da batun ta'addanci da kuma mamaya da Turkiya ta kai wa arewacin Siriya, sai kuma batun janyewar da Amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da Rasha. Shugabannin biyu sun gana sa'o'i kaɗan bayan da Trump ya ceceki Macron akan wani jawabi da ya yi kwanan nan, inda ya ce NATO na fama da rashin alƙibla sakamakon raunin shugabancin Amurka. Trump ya kira jawabin da Macron din ya yi da zancen banza. Yayin da shugabannin biyu suka zauna domin tattaunawa, Trump ya yi wa kasashe mambobin NATO wadda suka gaza cimma sharuɗan NATO wurin bada kashi 2% na kudaden shigar kasar akan tsaron kasashen kashedi cewa za su iya fuskantar jakunni ta hanyar cinikayya. Wannan kashedin da ya sa Macron da a halin yanzu yake ba NATO kashi 1.9% na kudaden shigar Faransa ya mayar da martani. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250, ciki har da 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram da 'yan aware na yankin Ingilishin Kamaru ɗin wanda suka aje makamai shekarar da ta wuce. Amma tsohon shugaban 'yan tawayen ya ce rashin yarda da sojojin Kamaru yana hana mayakan da dama aje makamai. Kwamitin kula da masu aje makamai da gyara halaye ya ce bara 'yan tawayen yankin Ingilishin 130 da kuma mayakan kungiyar Boko Haram 122 ne suka aje makamai aka kuma karbe su cikin al'umma. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi ɓangarorin biyu da suke yaƙi da 'yan awarin Kamarun da masu sojojin da take haƙƙoƙin bil'adama. shugaban kwamitin gyara halaye na kasar Francis Fai Yengo ya ce suna ƙara ɗaukar matakan tsaro a cibiyoyin sauya ɗabi'un tsofaffin 'yan bindigan. Ya ce basu bari wani ya shiga cikin shirin gyara halayen kana kuma ya bar wato cibiyar. Da ƙarshe jami'an kiwon lafiya na Amurka sun ce nasarar da gwamnatin Trump ke samun wurin daƙile yaduwar cutar kanjamau kafin shekarar 2030 ya tsaya cik cibiyoyin yaƙi da cutar da kuma ba da kariya ta CDC a taƙaice. Sun ce ana samun sababbin labaran masu kamuwa da ƙwayoyin HIV wanda suka kai wato kimanin 38,000 a kowace shekara. Ƙwayar HIV ita ce ke kai mutum ga kamuwar da cutar kanjamau. Cibiyoyin CDC sun ce farfatan Amurka su ne ke kan haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar HIV sau bakwai kafin wato fiye da ainihin baƙar fata da kuma Hispanic. Za su kuma samu maganin PrEP wanda zai rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar HIV ta hanyar jima'i, inda kashi 99 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar. Cibiyar CDC ta ce kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke dauke da cutar ba su san cutar na cikin jikinsu ba. Cibiyar ta ce ta kira ga kowa ya je ya yi gwaji na wannan cutar, kuma idan ya gano yana da cutar to ya fara shan magani domin yaki da kwayar cutar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya an samu rahoton bullowar udawa makiyaya waɗanda ke shiga gonakan manoma su barnata musu kayan amfani har ma sukan yi taɗe su kwacewa manoman kuɗaɗe. Udawan sun bullo ne a ƙananan hukumomin Akko da kuma Yamaltu Diba. Wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kamar yadda bayanai suka iso gare mu daga mutanen da suka ga irin barnan da udawan suka aikata, ya faru ne a ƙauyuka sama da goma wanda bayan lalata amfanin gona da shanu kan yi har ila yau sukan yi fyaɗe da kuma kwacewa manoma kuɗaɗe da kuma wayoyin salula. Muhammad Sani wani ganau ne ya yi mini ƙarin bayani a hira ta da shi ta yau taho.
To amma bana sai mun canja salo kuma sai suka shigo da wani irin fuska. Sannan sun shigo suna cutar da mutane suna cin amfaninsu kuma sannan ba su barin su. A yau din nan abin da nake gaya maka akwai matasa wadda yanzu haka daga ɓangaren Lemo da suke asibiti. Akwai kuma waɗanda na san da yawa amfanin gonarsu duk ya riga da ya lalace ba san ya za su yi a wannan shekaran ba. Zuwa yanzu kuma har yanzu gaskiya abun bai tsaya ba. Ana yi kuma na tabbatar maka akwai mutane da wanda yanzu haka nan abun ya faru da su ce da dare a musu barna. Akwai rauni har ma da fara da cire kuɗi a aljihun bawan Allah da kuma kwace masa waya don ya faru da kani ga tsohon kwamishinan lafiya a garin Dadin Kuwa. Wannan abu muganau ne mun je kuma mun gaishe shi a asibiti.
Majidau da Batari shine kwamishinan tsaro na cikin gida a jihar Gombe ya yi bayani a hukumance kan batun a hira ta da shi ta yau taho.
Na je gona mun saurari ba zai daga shi wajen sakin gona. Na je da ba mun saurari bayanin su. Na kuma je shi Dadin Kuwa wanda na gaya masa kin ya masu duk mun kai magana nan. To shine su yi iyakan kokarin su na fadar da kar da su makiyayan musamman ma wanda suke na cikin ƙasa na namu. Su kuma su taimaka wajen samun wurin da suka fito matafiyan nan. A ce don Allah da annabi a haɗa su kada su yi taɗe wa mutane samu su fice in na fita ne. To amma ka san biyan da aka yi ba a rasa ɓata gari yau a cikin su tunda suna da yawa kuma in sun ga inda mutane za su gan su kuma su ba mu labari sai su je irin ƙauyuka da su karɓi da yana da nesa. To shi ne halin da muke ciki. Amma yanzu yadda yake ma magana muna magana da jami'an soja tun ba ga birkin komanda da kuma GP da Border Security Agency muna magana cewa ga abin da yake tafi. Domin mu yi magana sukan je wajen don su tabbatar da area commanders na police duka muna magana da su. Wannan na ba ka tabbacin ka ji abin da ke ciki.
wani tsohon shugaban karamar hukumar Yamal Tude ba da ya fuskanci bala'in udawa a lokacin da yake mulki ya shawarci gwamnatin jihar Gombe da ta hanzarta kawo zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a yankunan da udawan ke tu'annati.
Suna Haruna Muhammad Saman Jabawa Deba, tsohon shugaban karamar hukumar Yamal Tude local government. Dole gwamnati tsaya a wannan haraka, ba abin da yake wa talaka zafi a zo ya shuka watan biyar, watan shida, watan bakwai, watan takwas, watan tara, watan goma, ya fara diban bayan gonarsa rana ɗaya a zuwa cikin sa gonarsa. Yanzu kuma abin na ji ya yi tsamari, har ana fyaɗe, ana kwace waya, ana kwace dukiyoyi. Uda wanda suke shigowa su suke kwace waya da kuɗi da suna fyaɗe wa mata. Ina jin hankalin gwamnati ta ɗaya ta yi ɗayan daka. Ya yi gaggawa kawo zaman lafiya a ƙaramin hukumar Yamal Tude ba. Da Akko da Kwami da sauran makamai da na riga a kanin makiyaya mun na manoma.
Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A gaida Abdulwahab Muhammad, kafin mu ci gaba ku shakata da wannan. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 2:12 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Bayan tabo kalubalen da jami'an hukumar hana share fataucin miyagun kwayoyi NDLEA na Najeriya ke ciki na yin amfani da makaman da tun yakin basasa aka yi order su, wani jami'in rundunar kiyaye lafiyar farar hula mai suna Ibrahim Mege daga ofishin rundunar jihar Borno ya shaidawa shirin ciki da gaskiya da ƙarya kubuce ya shiga Abuja bayan zargin murƙushe masa haƙi da komandan rundunar jihar Abdullahi Ibrahim Mege. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashin Gumel. Jami'in hukumar rundunar kiyaye lafiyar farar hula ta Civil Defense mai suna Ibrahim Maigari ya ce a wani lokaci sai da aka yi masa dukan kawo wuka da sace iskar tayoyin motarsa har ma sai da ta kai ga an daure shi da sarka tamkar wani fursuna. Labarin da muke da shi Ibrahim Maigari ya kai korafi hedikwatar hukumar da muke ta kokarin jin ta bakinta. Hakan nan ya kai korafin majalisar dattawa gaban kwamitin harkokin cikin gida. Komandan rundunar na Borno Abdullahi Ibrahim da Maigari ke zargi ya shaida mana cewa ba shi da hurumin yin bayani filla-filla kan lamarin. Amma Maigari ne ba shi da gaskiya don akwai shaidu na kwamitin binciken lamarin da aka kafa. Hakanan akwai kundin bayanan a hedikwatar rundunar hukumar. Amma da farko ga tattaunawar da wannan filiyayi da Ibrahim Maigari.
Sunana DSC Ibrahim Maigari Usman, wato ma'ana Deputy Superintendent of Corps, Nigerian Security and Civil Defense Corps, yana attached to Borno State Command.
Ba mu labarin mai ya shigo daga cikin shirin ciki da gaskiya ne?
To a ganin gaskiya akwai abubuwan da suka faru da ni ne wanda yake na ga ya kamata in gabatar da kukana ana. So actually wani lokaci a 2017 na dau hutu sai na tafi Kano na je orthopedic hospital saboda ina da dan matsala na ciwon baya. So bayan na dawo bisa ga takardu na asibiti da nake da shi wanda yake Alhaji Nasiru kamar yadda kake gani a nan gashi nan kaga ga takardan asibiti an sa Wednesday 18 ga watan 10/10/2017 na ga likita 25/10/2017 22 11/2017 duk wannan lokaci na ga likita kuma kamar yadda kake gani waɗannan takardu duka takardu ne waɗanda yake sun shafi asibiti na orthopedic
so Ibrahim ka kuma mun ne sa faɗa mana yaushe ne ne aka dauke ka aiki a wace shekara ka fara aikin civil defense
an dauke ni aiki a 2010 yanzu kimanin shekara 9 kenan
wato kafin ka samu wannan matsala ta ciwon baya sai daga shekara 7 kana aiki tunda ka ci a shekara ta 2017 ka tafi asibiti
na'am haka yake so actually da naje asibitin kafin in je ma a 2017 din hutu da na dauka musamman a cikin file ina na rubuta akan cewa zan je asibiti orthopedic wanda yake shi komandan kuma haki na ne ya bani wannan hutu na wata daya so bayan na dawo daga wannan hutu sai nazo na apply na rubuta ina neman transfer bisa ga rashin lafiya wanda yake kaga ga wani takarda a nan ma wanda na rubuta wannan application din ina neman wannan transfer
akan rashin nisa har yanzu a shekara ta 2017 ka nemi wata daya domin ka tafi asibiti ka nemi magani shin wane ne ya bada shawarin cewa wata daya ne zai ishe ka kajika nemi wannan maganin ciwon baya
eto hakikanin gaskiya wannan ba wai shawara bane ka san mu ma'aikata kowane senior officer kowane shekara yana da hutu na wata daya so wannan hutun wata dayan shine na dauka so actually a wannan lokaci ina da dan damuwa na ciwon baya wannan ya dan dade ya kwana biyu so ina ganin tunda kaman asibitin kashi ne a Kano wannan kuma hutu ne na dauka gwaran ya amfani da wannan daman hutun in tafi Kano shi yasa specifically a wannan hutun na nan indicating cewa zan je Kano asibiti da na dawo so bisa saboda Kano din nan ya dan min nisa daga Maiduguri sai na nemi transfer zuwa Gombe dalilin da yasa na nemi transfer kuma saboda Gombe nan suna da asibitin kashi suna da likitocin kashi da suke kula da mutane ai kaga ban nemi Adamawa state ina ba
wato medical federal medical center
suna da asibiti so kuma ina ganin yana kusa da gida koda wani abu ya taso ma zan iya gangara in karasa gida so shi yasa na nemi wannan na rubuta wannan application so
wanda ya nuna zuwan ka Kano wato ba a gama yi ma magani bayan naka bai gama warke ba
bake bai gama ba don an yi ta bani booking na yi ta komawa kuma so bayan wannan shi komandan din bai bada approval na cewa wannan transfer nawa bai sa mishi hannu ba wato ma'ana bai sa hannu ba a dalilin haka nan sai na garzaya can zonal namu da yake Bauchi zone C muna da zonal commander wanda yake shine yake kula da Adamawa Gombe Maiduguri Yobe to da na garzaya wurin shi na gabatar da koke na bisa ga takardun da na gabatar sai ya amince aka min wannan transfer daga Maiduguri zuwa Bauchi shi kuma zonal commander na wannan lokaci ya zaba ya ce in zabi inda yafi mun kusa da Kano ne saboda in samu in dinga zuwa to ni kuma na amince da Bauchin ne saboda Bauchin ma ina gani yana kusa da Gombe so ba zai zama mun to mun da wani matsala ba so da ya bada approval aka yi mun transfer sai aka kai ni Bauchi to Allah cikin ikon shi ka gani ma ga wannan takarda Malam Nasiru ka ga gashi shi transfer musamman an rubuta on hell ground akan mun transfer
kuma na ka san in an ji irin wannan labari mutum yana Maiduguri za a ce yana tsoron yan ta'adda ne wata kila da yake da ma abokan gaban jami'an tsaro da sauran jama'a ne ko kwanan nan ma an samu wasu sojojin na cewa sun dade a wajen suna so a maida su inda ba a ma wahala ba tashin hankali wasu kai naka kana so ka nuna lalle kan wannan rashin lafiya ne ba wai tsori ta kai ba
kwarai kuwa saboda ga sheda mai muhimmanci ga takardu nan na asibiti an rubuta maganan da nake ma Malam Nasiru har a yanzu maganan da nake wannan ciwon ba yana dan damuna sosai duk da yake na dan samu sauki amma yakan dan taso so wannan transfer an yi min shi on hell ground da aka min shi on hell ground ka gani 25th of January 25 ga watan January 2018 aka min wannan transfer so lokacin da wannan transfer ya isa hannun commandant an tura mishi a file nawa wanda yake kuma ya bada approval ya sa hannu kawai abun ban mamaki 12 ga watan February sai shi commandant din sai ya fitar da posting da ya fitar da posting sunana yana ciki an yi wa mutum 7 posting a matsayin Ibrahim Usman Mai Gari DSC Ops wato Operation Department Department nawa kenan an bani matsayi akan in charge of IDP camps as a supervisor ma'ana IDP camps da muke da su a cikin Borno ni ne zan je ina kula da ma'aikatan mu da suke waɗannan wurare akwai divisional officers saboda wasu su akan samu matsaloli ba sa zama ko ba sa zuwa aiki da sauransu so sai na samu admin officer mu muka dan yi bayani ya amince ya ce to ya kamata inda hali in zauna in yi wa shi commandant din aiki ko na wata daya saboda za a iya tura ne baucin nan da na tafi commandant din ma zai iya zuwa baucin wataran mu hadu na ce to shikenan sai na karbi aiki hannu bibbiyu na ce tunda har hakki na ne wannan transfer in barin ya aikin in ya so sai in tafi Allah cikin ikon shi sai na apply wani abu da ake cewa request and order for armament and vehicle mutane saboda yanayin tsaro a Maiduguri na nemi mota da mutane waɗanda yake suna da bindiga kamar mutum biyu ko uku za mu je mu zagiya mu dawo to a wannan zagiya wanda muke yi report na farko first week report da na kawo shi commandant din yana cikin murna da annashuwa saboda mai ainihin indigenous mutane waɗanda yake yan state din ne ba sa kawo mishi irin wannan report to shi commandant din sunan shi commandant Abdullahi Ibrahim shi commandant na Borno state wanda yake har a yanzu da muke wannan hira shine commandant to ko da naje na kawo mishi wannan report ya ji dadi kwarai yayi murna akwai wani abu da ake cewa Monday briefing ko wani Monday akan taru zamu jira ayi kwatagat commandant zai zo zai briefing namu to a duk lokacin da yazo za a kawo magana na za a yabe ni za a tafa ana nan nayi kaman wata biyu ina wannan aiki wata ranan 16 16 ga wata kenan ko April ina ya zamanto watan hudu 2018 sai na tura file ina wurin commandant naje admin na tura na ce a tura min file ina ya samu hannu a release letter na ina so in tafi kafin ma an fadi wannan Malam Nasiru zan iya kaga wasu kamar yanzu nan kaga sunayen divisional officers din ne anan a rubuce da IDP camps din da lambobin su anan so kowane IDP camps ga lamban divisional officer da sunan shi ga sunan yadda nake zuwa so shi admin officer da ya tura wannan file na zuwa wurin commandant sai commandant ya kira shi sai ya ce ba zai release na ba ai na zo ranan da safi na mai godiya akan 10,000 da ya bani me yasa ban giya mishi ina so in tafi ba
saboda karancin lokaci idan Allah mai duka ya kai mu mako mai zuwa zamu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar yanzu amadadin Nasiru Adamu Yale Kaya Mr. Fil Hashim Gumar ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya
madalla a gaida Sir Filu Hashim Gumar yanzu kuma ga sharhin jaridin Kamaru
Zan fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar The Star ta kasar Jamhuriyar Kamaru an da farkon labarin da yake nuni da cewar ƴaƴan jam'iyyar RDP ko CPDM su 400 sun yi wankan tsarki a jihar Arewa mai nisa an da suka canza sheka suka koma jam'iyyar UNDP ta Bello Buwa Mai Gari domin sun fara kosawa da gwamnatin shugaba Biya wajen yanda masu gidan madafin iko suke yin ko unkula da su a wacce jihar sai kuma jaridar La Nouvelle ta kasar Kamaru ta ce ga dukkan alamu dai an yi kokarin yi wa shugaba Biya juyin mulki a yayin da yayi bulaguro zuwa kasar Faransa amma waɗanda suka yi kokarin yin hakan al'amuran nasu sun faskara ana ci gaba da binciken kwakwaf domin gano waɗanda suka aikata wannan aika-aika sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru an da ta shaida mana cewar kungiyar wajen da zaman lafiya na 'yan kasar Kamaru mazauna a kasar Burtaniya sun mika wa gwamnatin London wasiƙa domin ta yi kokari na saka ta baki a cikin rikicin bangaren ɗan awarin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridar The Filkam ta kasar Kamaru ita kuma tace harkokin tashin jirgin ruwa na Benin Duwala yana neman tabarbarewa tunda gwamnatin kasar take neman kwace gudanar da harkokin na sufuri a hannun hamshakin attajirin nan dan kasar Faransa Bolore. Daidan Horizon kuma sharhi ta yi akan yanda kasar Amurka take takura wa shugaba biya da yi kokari na mika milki ga bangaren ingilishin kasar muddin dai ana bukatan zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar Kamaru baki daya. Sai kuma jaridan Economy an da ita kuma tace shugabannin SEMAC masu amfani da kudin SEPA a kasashen tsakiyar Afirka sun sake sabunta cigaba da gudanar da harkokin su da kudin SEPA. Jaridar The Guardian kuma tace tunda shugabannin kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya suka gudanar da wani taron su a kasar jamhuriyar Kamaru na ficewa daga amfani da kudin na SEPA har yanzu ne kudaden ne suke watayawa a kasashen na SEMAC. Jaridar Mutation kuma ta kasar Kamaru tace a tsibirin Bakasi mutane shida ne dai suka sheka lahira sanadiyar kamuwa da cutar nan na gudawa da amai kwalara amma hukumar lafiya na kasar Kamaru suna kokari na shawo kan al'amuran. Zamu kammala sharhin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ta labarta mana cewar al'umman jihar arewa mai nisa suna ficewa daga cikin jam'iyyar FDPC ta shugaba biya domin irin yanda ko unkula da gwamnati ta yi musu sama da shekaru 37 da shugaban yayi yana gudanar da mulki a doron kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, yanzu kuma ga ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum. Sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Alhaji Musa, American Siyar da Kebin Najeriya. Ina ganin abinda kotun jihar Kano ta yi na yanke hukunci akan sarakuna ni wannan abin da ta yi bai dace ba na dakatarwa. Saboda suna mai da hannu a gugu baya. Lokacin da an kai miki, to lokacin mai miki ne ke yin zafin sa. Da ya kwana uku insha Allah miki nan ya rage nan zugi. Ko da hana zugi ya rage zugi. To bai kamata kuma a kara maka zuci cikin wannan mikin ba. Bai dace ba. Saboda ni al'umma sun riga sun manta da masu so da wannan ba so lokacin kowa ya riga ya biyo. Ina kira ga hukumar jihar Kano da sarakuna da dattijawa da matasa don Allah a sanya ma wata ruwa idan ta taso. A daina wani hayagaza da wani tashin hankali. Gaskiya bai kamata kotu ki tsinna irin wanda abin da ya wuce ki tsara mai da tare shi ya koma su abu. Allah ya sa su hade da sauransu.
Kafin mu sallama da ku ga Baba Yakubu Maƙeri ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yan majalisar tarayya sun zargi shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishigi wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 kantsan landar a madadinsa. Bugu da ƙari, yan majalisar Democrat sun zargi shugaban ƙasar ɗan jam'iyyar Republican da fitowa ɓaro-ɓaro da kuma yin babakin rai domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa. Rashin jituwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a ƙarara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO suka halarci taron koli a birnin London. A wata ganawa da 'yan jarida na tsawon mintoci 40, shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke karo da juna a kan batutuwa da dama ciki har da batun raba alhakin ba da kuɗaɗen da ake da za a tafiyar da kungiyar tsaron NATO da kuma batun ta'addanci da kuma mamaya da Turkiya ta kai a arewacin Siriya.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email a adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba 202-205-9945. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Maƙeri da ya taya na gabatar da shirin, sai injiniyanmu a yau da wanda ya haɗa shirin ya kuma sai wanda ya haɗa shirin Solomon Abbo, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.